‘ya’ya duka muna tawassali da suna Allah masu girma da siffofinsa maɗaukaka da sunansa mafi girma wanda ya kaji kamun kafa a cikin fadanci an yi roƙo Allah yana amsa biya buƙata Allah ta'ala ya yafe musu Allah ya musu rahama Allah ya sa su bauta rahama da jin kai da Allah yake rabawa a wannan matsalar rana Allah ya sa da rabon
Allah kuma ya sa rayuwarmu ta yi kyau ƙarshenmu ya yi kyau Allah ya sa mu yi kyakkyawar rayuwa Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu gama da duniya lafiya kamar yadda na faɗa mun fara gabatar da wannan karatu a shekara ta 1998 shine shekara da muka fara gabatar da wannan karatu kuma aka yi 1999 lokacin ana yin zaɓe na fara ko komawa tsarin demokuraɗiyya wanda aka zaɓi Alhaji Hashidu Allah ya ji kansa ya yi gwamna shekara hudu sannan kuma His Excellency Alhaji Dan Juma Goji shi ma ya zo yin shekara takwas bayansa sai His Excellency Alhaji Dan Kwambo shi ma ya zo yin shekara takwas bayansa ga His Excellency Alhaji Inuwa Yahaya ya shekara biyar muna fata shi ma Allah ya sa ya kare cikin nasara Allah ya sa ya jawo mutanen Gombe alkhairi da ci gaba da tsaro da zaman lafiya da haɓaka tattalin arziki dama duniya aka take karɓa karɓa ce ita ma rayuwar karɓa karɓa ce kamar yadda wata ran za ku ga mu ne muke gabatarwa wata ran kuma sai ku ga wasu ne suke ainihin wato gabatarwa wannan in ma mutum ya cire wannan alisafinsa to ya tafka kuskure da wannan duniya ba a zo a zauna a cikinta ba an zo ne a yi rayuwa a kuma koma zuwa ga Allah wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ta'ala shine ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa domin ya gwada ku a tsakanin mutuwa da tsakanin rayuwa din nan wane ne yafi kyautata aiki wanda zai karbi sakamako mai kyau shi yasa ko ƴan wuta abinda za su yi fata shine rabbana amatta nafsanataini wa ahyaita nafsanataini fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil dan ce Allah ka raya mu so biyu ka kashe mu so biyu ma'ana da can babu mu ka samar da mu sannan kuma wayan nan ka karbura mu ka kuma sake tayar da mu to fa hal ila khurujin min sabil shin akwai wani tafarki da zamu fita mu koma duniya mu gaggyara kurakurai da abubuwan da aka ce mu yi muka ki da abubuwan da aka ce kan mu yi muka yi da abubuwan da aka ba mu muka ki godiya da abubuwan da ba mu samu ba muka kasa hakuri da kuma abubuwan da aka jarace mu da shi na laifi muka ki tuba shin za mu samu dama mu koma duniya domin mu gyara kurakuran mu Allah ya ce a babu komawa duniya saboda haka tunda babu komawa duniya kowa ya amfani da wannan zaman nasa na duniya zuwa lokacin da Allah ya bashi ya yi kokari ya gina lahirarsa duniya ba gidan zama bace kullum ina nana ta mana cewa ya kamata kafin ka kwanta bacci ka wa kanka tambayoyi guda bakwai ni wane ne yayi ni me yasa yayi ni a ina nake me nake yi ina za ni ko me zai faru ni wane ne yayi ni me yasa yayi ni a ina nake me nake yi daga nan ina za ni a can inda za ni ko me zai faru wannan amsa ce mai saukin amsawa mutum ya san shi mutum ne mutum kuma na mutuwa ne dama Allah ya gina shi akan abu biyu da gangar jiki da kuma ruhi ruhi daga sama gangar jiki daga ƙasa idan an ɗauki ran mutum sai a yi sama da ransa gangar jikinsa kuma a maida ta ƙasa a ainihin wato binne ta kafin ranar alkiyama kuma a fito da ita to haka nan kuma ya san wanda ya yi shi shine Allah subhanahu wa ta'ala ko me yasa ya yi ka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah bai yi mu ba da mu da aljanu face dan mu bauta masa me muke yi wannan bauta da aka samu in mun yi ta daidai to hisabi zai yi kyau in ba a yi ta daidai ba za a dandana kuda sannan ina za a lahira me zai faru a lahira hisabi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu su wuce aljanna Allah ya sa muna ciki wasu su wuce wuta Allah ya tsare mu amma da nake nana ta mana manhajin mu shine a irin wanda Malik Ibn Kathir ya bayani akai cewa wanda zai karantar da littafin Allah yana buƙatar ya san manufar da ta sa aka saukar da shi wannan littafi Al-Qur'ani mai girma manufar shine abubuwa guda uku ne na farko lilqira'a na biyu wattadabbur na uku wal amal Allah ya saukar da Al-Qur'ani domin a yi karatun sa ya saukar da Al-Qur'ani domin a fahimce shi ya saukar da Qur'ani domin a yi aiki da shi sai aka karatun wasila ne na fahimta fahimtar wasila ne na aiki kowanne ɗaya daga cikin ukun nan ba zai amfane ka ba sai da ɗayan ukun a haɗe suke komai iya karatunka ba za ka amfana da Qur'ani ba sai ka san me yake cewa komai saninka ga Qur'ani me yake cewa ba za ka amfana shi ba sai ka yi aiki da shi yasa ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab Allah ta'ala yace littafi ne mai albarka wannan qur'ani littafi ne mai albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun Allah ya zuba masa albarka karatun sa akwai albarka fahimtar sa akwai albarka a cikin aiki da shi akwai albarka wannan littafi tunda maganar Allah ne to shine qawli qawli a cikin abinda muka shina na wahayin da Allah ya saukar wa annabawa cikin maganganun Allah duka babu kama alqur'ani mai girma to shi wannan qur'ani kasancewarsa magana Allah shi kansa ya ishe shi girma sannan kuma a cikin magana Allah ma mafi girma a cikin maganar Allah shine alqur'ani mai girma dan haka duk wanda ya rabe shi sai yayi albarka sai ya daukaka sai ya mutunta sai ya samu girma da daraja da kima da aka tashi wannan littafi aka saukar da shi a baitul izza sai baitul izza a sama ta hudu ko saman duniya ta daraja saboda an saukar da qur'ani a cikin wannan wato daki aka ba jibrilu ya kawo alqur'ani jibrilu sai fi kowanne mala'ika daraja saboda me mala'ika jibrilu ya kawo alqur'ani daka sai fi dukkan mala'iku wato ainihin daraja sai aka kawo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alqur'ani sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yafi dukkan annabawa yafi dukkan manzanni yafi dukkan halitta Allah yafi kowa daraja annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai aka saukar da shi a watan ramadan sai watan ramadan yafi kowanne wata daraja saboda unzila fihi alquran an saukar da qur'ani a cikin sa sai daren lailatul qadari inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alf shahr saboda an saukar da qur'ani a cikin daren lailatul qadr sai daren lailatul qadri shi kadai daren yafi wata dubu ba wai dare dubu ba a yafi wata dubu shekara 84 da wata 6 shi wannan daren kwaya daya saboda me daren lailatul qadr ko da dare saboda an saukar da Al-Qur'ani a cikin sa sai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni qarnin manzon Allah yafi kowanne qarni saboda me saboda an saukar da Al-Qur'ani a cikin qarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Makka da Madina suka fi dukkan birane daraja saboda me saboda an saukar da Al-Qur'ani a Makka da Madina makkiyatun madaniyatun dan haka sai Makka da Madina tafi ko ina daraja saboda an saukar da Al-Qur'ani a Makka da Madina sai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi dukkan al'umma daraja saboda an saukar mata da Al-Qur'ani kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas saboda me an saukar mata da ainihin wato Al-Qur'ani sai ya zama kuma duk wanda ya iya Qur'ani kuma yafi kowa a wajen Allah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu mafi darajar ku wanda ya koyi Qur'ani kuma yake koyar da Qur'ani haka majalisin da ake karatun Qur'ani sai fi kowanne majalisi daraja majtama qaumun fi baitin min buyutillah yattiluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhimus sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa haffatuhumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indahu kai afinan alqiyama ma masu alqurani sun fi daraja yace al-mahir bil qur'an ma as-safaratil kirami al-barara والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له درجات كاي ا cikin aljanna ma masu qur'ani sun fi daraja yuqalu li sahib alquran iqra'a wartaqi warattil kama kunta turattilu fi ad-dunya fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha za a ce wa mai qur'ani karanta jera rera kamar yadda kake rerawa a duniya karshen gidanka da matsayinka shine adadin ayoyin da ka haddace aya 6636 idan mutum ya haddace duka ya iya duka to ainihin zai samu wannan manzila ta karshe a cikin wato alqur'ani wannan shine littafin Allah kalamullah almunazzal ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi muhammad sallallahu alaihi wasallama almanqul ilaina tawaturan almaktub fil masahib min awwal surati alfatiha ila akhiri suratul nas wannan alqur'ani mai girma malamai sun faɗi cewa hanyoyin da ake fahimtar sa guda 6 ne duk mai sai fahimci alqur'ani sai ya bi waɗannan hanyoyi guda 6 hanya ta farko shine tafsirul qur'an bil qur'an idan za a fassara qur'ani domin abinda fasr yake nufi shine al-kashf wal bayan bayanu ma'ani kitabillah ala qadari taqa al-bashariyya ka bayyana wa mutane alqur'ani mai girma gwargwadon abinda Allah ya fahimtar da kai na ilimi to sai aka dauki wannan a matsayi na farko shine tafsirul qur'an bil qur'an a fassara qur'ani da qur'ani shi alqur'ani ya fassara kansa da kansa in wata aya ta zo a dunkule kana nan sai kaga wata aya ta warware abinda baka gane ba a wannan aya misali kissa annabi adam alayhi salatu wassalam da yake cewa fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin wa fatalaqa adama min rabbihi kalimatun fataba alai wanda kalimatun ne sai aka fade su a suratul araf rabbana walamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin wannan shine addu'a da kamun kafa da tawassali da fadanci da annabi Adam suka yi da matarsa Allah ya karbe su sanan nabi tafsirul qur'an bis sunnati sahiha anin nabi sallallahu alaihi wasallama fassara qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ruwaito ta tafsikoki guda 7 kuma dukkan su zasu iya zama wata ran fassara ga alqur'ani akwai abin da ake kira manukila ko masabata an nabi sallallahu alaihi wasallama min qawli aw fi'li aw taqariri aw wasfin khalqi aw wasfin khuliqi aw sira qabla al-ba'sa aw sira ba'da al-ba'sati ana ruwaitowa ta fuskoki guda 7 sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farko maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbata ya fada da bakin sa wannan ana kiransa sunna al-qawliya sai abubuwan da annabi alayhi salatu wassalam ya aikata wanda suka tabbata ya aikata wannan ana kiransa sunna al-fi'liya sannan sai abin da aka yi a zamani ko a gaba ko a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani ya tabbatar ko Allah ya tabbatar ana kiransa as-sunna at-taqririyya wannan shine hanyoyi guda uku sai kuma wasful nabi al-khalqi da wasful nabi al-khuliqi ma'ana sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama yadda Allah ya siffanta shi ta hanyar halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin nana Aisha ta ce kana khuluquhul qur'an in kana son kaga qur'ani mai magana kaga qur'ani mai tafiya to ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine qur'ani a aikace shine practical na alqur'ani wanda ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwarsa dukanta tana fassara alqur'ani mai girma ne dan haka wato halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fassara ne na alqur'ani siffar annabi sallallahu alaihi wasallama ta halitta wata ta bambanta shi da sauran mutane yafi kowa kan hali yafi kowa kan halitta yafi kowa dira halitta yafi kowa cika da kamala a cikin bayin da Allah ya halitta babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan tarihin manzon Allah kafin aiko shi da yanayin da ake a zamanin jahiliya da abubuwan da suka faru, waɗannan diyar da cikin sirar manzon Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da abubuwan da suka faru bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da zaman sa a Makka, da zaman sa a Madina har zuwa wafatin sa, wannan diyar na cikin abin da yake fassara wato alqur'ani, kuma yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan sai kuma na uku shine tafsirul qur'ani bi aqwal sahaba. As-sahaba, sahabbai sun bambanta da sauran mutane. Na farko, nazalul qur'ani bi lughatihim, qur'anin ma ya sauka ne da yaran su, sannan qur'anin ya sauka a kansu, sannan qur'anin ya sauka a cikin mutanen da sun kowa sanin su, sune larabawa da kuma yahudi, sun fi kowa sanin wannan. Saboda babu wanda ya san alqur'ani bayan annabi alaihi salatu wassalam kamar sahabban sa, sannan sun koyi qur'ani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Makarantar su shine gaban manzon Allah, malamin su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, subject din su shine alqur'ani da sunna. Da haka ka gaya mun wanda zai je wata makaranta a duniya yayi karatu a gaban wani ya sami ilimi, ko da a ce ilimin komai yawan sa, ya kai ɗaya daga cikin waɗanda suka yi karatu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kun ga ba za a samu ba. Sun fi kowa sa'an malami, sun fi kowa sa'an makaranta, sun fi kowa sa'an subject da wato da maddar da ake koyar da su, sun fi kowa sa'an lokaci, sun fi kowa sa'a, domin alqur'ani ya sauka daga daga jibrilu manzon Allah sai su shikenan. Su kadai ne a duniya za su faɗi abu biyu a yarda: ra'aitu rasulallah, sami'tu rasulallah. Na ga manzon Allah yana aikata kaza, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na gan shi na ji shi. Jin manzon Allah da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita ne ga sahabbai, sai dai a mafarki kuma. Amma dai na gan shi na ji shi sai sahabi. Bisa ake cewa mallaqiyan nabiyya mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Waye sahabi? Mallaqiyan nabiyya, kaga baka ciki. Laqiyan nabiyya sai kun yi zamani kun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mu'minan bihi, sannan kana mai imani, wannan ya fi da waɗanda suka yi zamani suka gan shi ba su yi imani da shi ba. Wa mata 'ala al-islam, kuma ya fitar da waɗanda suka jarabtu, kamar wanda suka yi ridda bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda Abu Bakar ya ƙoshi sun yi zakka da makamantansu. Kuma wannan sun fita daga cikin sahabbai sai in sun dawo kafin su mutu. Wannan su ne ake koma gare su wajen ƙara fahimta alqur'ani. Akwai maganganun su musamman Abdullahi dan Mas'ud, Abdullahi dan Abbas, Ali bin Abi Talib da manyan sahabbai da suka shahara, suka shuhura, suka kware wajen sanin fassara alqur'ani da tarjumar sa. Sannan sai mataki na hudu shine koma zuwa ga tabi'ai. Su ma tabi'an akwai ƙwararru gogaggu a harkar alqur'ani. Akwai wanda yace yayi sauka 20 a gaban Abdullahi dan Abbas, kamar Mujahid. Sauka 20, kowace sauka yana tambayar sa wannan kalmar me take nufi, wannan aya me take nufi, nan me yake nufi, haka sai da ya sauka 20 a gaban Abdullahi dan Abbas. Kaga wannan ayya gobe alqur'ani, suna nan tabi'ai da yawa masana alqur'ani. Waɗannan su ne matakai guda hudu na farko. Sai komawa zuwa ga alqur'ani, a fahimci ma'anarsa, a fahimci fassarar sa ta hanyar komawa zuwa ga lugha arabiyya. Domin alqur'ani bi lisanin na arabiyyin mubin, an saukar da shi ne da tsagwaran harshen larabci. Da haka kana buƙatar ɗayan biyu, ko dai ka juye ka koma balarabe don ka fahimci alqur'ani, ko kuma shi qur'anin a fassaro maka shi zuwa yarenka don ka gane shi. Ba ka da wata hanya ta uku, ko a maka tarjama, ko kuma kai ka tarjama kanka ka koma balarabe yadda za ka fahimci alqur'ani mai girma. Wa bi lisanin arabiyyin mubin, da haka wanda suka koyi larabci, suka ƙware cikin harshen larabci da balagarsa da nahawinsa da sarfudinsa da adabinsa da sauran fannoninsa, wannan yakan baka tamakkuni, yakan baka kofa na ƙara fahimtar magana Allah da ta manzonsa, saboda shi ma wato larabci ne. Don haka ana komawa zuwa ga harshen larabci wasu lokuta domin gane wasu kalmomi da al-irabi da nahawu da balaga da ijazi da makamantansu. Sannan hanya ta shida shine tafsirul qur'ani bil ra'ayi wal ijtihad. Anan ne ake samun san zuciya da yawa kan shiga. Wasu lokutan sai kaga tafsirai ga sunan tili, masu yin tafsiran ma tili, kuma ko ba yakan yi kokari wajen tafsirin nan wani ya shigar da fahimtar sa, wani ya shigar da ra'ayinsa, wani ya shigar da abubuwan sa ko na daidai ko na ba daidai ba. To anan ne malamai suka kasa ra'ayin kashi biyu ko kashi uku, suka ce akwai ar-ra'ayil mahmud, akwai ar-ra'ayil mazlum, akwai ra'ayi karbabbe, akwai kuma ra'ayi abun suka, abun tir da Allah wadai. To ya ke gane wannan ra'ayin da kai amfani da shi kai fassara Qur'ani ra'ayi ne mai kyau, ko kuma a gane cewa wannan ra'ayin da kai fassara Qur'ani shi gurbataccen ra'ayi ne, sai aka ce a dora a skeli uku. Idan an dora ra'ayinka a skeli uku ya sha, to wannan ra'ayin naka ra'ayi ne mahmud. Idan kuma ya sauka daga ɗaya daga cikin waɗannan ma'aunai guda uku, to wannan ra'ayi naka ya zama ra'ayin mazmum. Shine an yubna alal ilmi wal adli wat taqwa. Ar-ra'yu al mahmud huwa ma buniya ala al ilmi wal adli wat taqwa, wal ra'yu al mazmum huwa ma buniya ala al jahli wal zulmi wal hawa. Sai kai idan aka ga cewa ra'ayin nan da ka kawo da fahimtar ka akan alqur'ani kai iyayinka ka gina ta akan ilimi, kai iyayinka ka dora ta akan sani, kai iyayinka ka dora ta akan adalci, kuma kai iyayinka ka dora shi akan tsoron Allah, ka tsoraci Allah kafin ka bayyana ra'ayin, kai bincike na ilimi kafin ka bayyana ra'ayin, kai amfani da adalci, baka dora ma wani aya saboda kungiyar ku ba daya, ko ra'ayin ku ba daya ba, ko kabila ku ba daya ba, ko tafiyar ku ba daya ba, ko fahimta ku ba daya ba, ko gane ku ba daya ba, sai ka debo ayoyi ka ce nazala fi wani alawa ne bi sababu wani, ka dinga dauko ayoyi kana tanzilun su akan wasu mutane da ra'ayin ku ya bambanta, ko fahimta ku ta bambanta, ko kuma ba kungiyar ku daya ba, ko ba mazhaban ku daya ba, ko ba ra'ayin ku daya ba. A irin wannan guri ne ake samun ittijahat, hal ta tafi an wallafa ittijahul mufassirin, wato ra'ayi da inda masu tafsiri suke fuskanta. A wannan mufuskanta din an kasa ta ita ma kashe kashe. Akwai al-ittijahul aqadi. Al-ittijahul aqadi masu aqidu daban-daban suna fassara Qur'ani. Wani Shi'a yake kuma zai fassara Qur'ani, wani sunna yake zai fassara Qur'ani, wani ba mu'tazile ne zai fassara Qur'ani, wani khariji ne zai fassara Qur'ani, wani sufi ne zai fassara Qur'ani, wani kaza ne zai fassara Qur'ani. Al-ittijahul aqadi, saboda ka a wajen fassarar nan sai kaga aqidun me wannan tafsirin suna fitowa a cikin wato ainihin tafsirin sa, shi ake kira al-ittijahul aqadi, aqidar mai tafsirin. Shi sai an zo fassara Qur'ani tafsiri sai an duba wai ma waye tafsirin tukunna, sannan mai aqida shi wannan mai tafsirin, ina yasa gaba aqidarsa. To wannan aqidar sai ka ji motsinta, sai ka sansanota, sai ka ji wata a cikin wannan tafsirin. Akwai al-ittija al-mazhabi, wani kuma ba malike ne, wani ba shafi'i ne, wani ba hanbali ne, wani ba hanafi ne, in ya tashi akan ayoyin ahkam sai yayi kokari ya nuna cewa hujjojin da al-Qur'ani yake bawa sun fi tafiya zuwa ga ra'ayin mazhabarsa ta fiqhu. So da ka sai kaga yana karkata ayoyin a wajen tafsirin at-tafsirul fiqhi, yana saka wato wannan mazhabanci nasa. Wani kuma ittijahin sa nahawi ne, wani balagi ne, wani adabi ne, shi kwararre ne a nahawu. So lokacin da ka dauko tafsirin sa irin sa Abu Hayyan, ko sai ka ji nahawu ake zubawa kawai, in baka gane ba ma ka aje kai tafiyar ka. Ko kuma kaga wato shi balagi ne, al-ittijahul balagi, shi kwararre ne a balaga irin su Zamakshari, zaka ga cewa balaga yake zubawa da kuma aqidar sa a cikin tafsirin sa. Wani kuma zaka ga ittijahin sa wato adabi ne, zaka ga cewa yana zuba ilimin adab a cikin tafsirin nasa. To haka nan ittijahat na mufassirin zaka ji shi da yawa saboda wannan bambance-bambancen ra'ayukan. Amma ra'ayin da ake karba a tafsiri shine mabuniya alal ilmi wal adli wat taqwa, wanda ake jefarwa mabuniya alal jahl, kawai ka zo da jahilci ka zo ka fassara aya bisa jahilcinka, ko ka fassara aya bisa zalunci, ko ka fassara aya bisa san zuciyarka, wannan sai a zuba da mutum wannan wato ra'ayin. Sannan za ku ga ba laifi bane wani ya tashi muku tafsiri ya ja aya ɗaya ya wuni ko Ramadan din ma gaba ɗaya a gama sha aya biyu ko uku ko huɗu ko biyar. Wannan shi wani usulubi ne kuma. Akwai abin da ake kira wato at-tafsirul ijmali. At-tafsirul ijmali, me irin wannan tafsirin ya fi mai da hankali wajen bayyana ma'anar da aya ta kunsa ba tare da tsawaita bayani dogo ba. A'a, yana yin ijmali, ma'ana yana yin su a dudunkule, baya tafsili dalla-dalla. Wannan in kaga ana irin wannan tafsirin sai ka ce Allahu Akbar, malam yana mana tafsiri at-tafsirul ijmali. Na biyu akwai at-tafsirut tahlili. At-tafsirut tahlili shine tafsirin da ake yin sa dalla-dalla, filla-filla, abu ayoyi, abu ma'anoninsu, bayanin abin da suka kunsa, da abin da ke ciki, da abin da ke kai komo. Irin wannan ne wani malami da ya tashi sai ya yi mujalladi bakwai a suratul Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin, sai da ya yi mujalladi guda mai shafi kusan 400 da wani abu. Sannan ya shiga rabbil alamin ya yi mujalladi guda. Wani gurin ya fadada, wani gurin ya tsuke, da ya zo kan wataba umma tatulu shayatin ala mulki Sulaiman, nan ma sai da ya yi mujalladi guda. Ita wannan aya ya kamata a fassara ta, a faɗa abin da ta kunsa da rayukan malamai da fahimtar su, nahwu, sarf, balaga, qira'at, mazhabobi, bayanin sihiri, mazhabobin sihiri, yadda ake sihirin, yadda ake warware shi, kashe-kashen su, tarihin Annabi Sulaiman, yadda aka shigo da maganar sihiri, duka waɗannan sai bayanin su sai dauki mujalladi guda. Wannan shi ake kira at-tafsir at-tahlili. Akwai at-tafsir al-muqaran. At-tafsir al-muqaran tafsirai za ka ɗauko kamar guda 10 ko 20 ko 15, sai ka duba kowane malami ƙarƙashin wannan ayar da za ka karanta yau mai yace. Ibn Kasir ga yadda ya kawo, Imam Tabari ga yadda ya kawo, Imam Qurtubi ga yadda ya kawo, An-Nasafi ga abin da ya kawo, Alusi ga abin da ya kawo. Sai ka tattara gabaki ɗaya, sai ka fitar da a cikin fassarorin nan wace fassara ce kai kafi gamsuwa da ita, bayan ka karanto mutane ra'ayyukan da malamai suka faɗa ƙarƙashin wannan aya, kai kuma sai ka faɗi wanda ka gamsu da shi karan jayar. Wannan shi ake kira at-tafsir al-muqaran. Kana muqarana, ma'ana kana a'auda tafsirai kafin ka fitar da abin nan guda. Sannan sai wani tafsiri kuma nau'i da ya fito, ana kiransa at-tafsir al-mawdu'i. At-tafsir al-mawdu'i wani nau'i ne na tafsiri shi kuma. Ba wai za ka ɗauko daga suratul Fatiha ka tafi suratul Nasu ba ne. A'a, shi kawai abinda za ka ce, yau za mu bayani akan as-sabr fil Qur'an. As-sabr fil Qur'an kawai yau tafsirin akan haƙuri ne a cikin Al-Qur'ani. So za ka duba ayoyi kusan guda 90 da suka zo da maganan haƙuri a cikin Al-Qur'ani. Sai ka bi su ɗaya-ɗaya bayan ɗaya. Kai bayani akan kashe-kashen haƙuri, da nau'in haƙuri, da abin da ya wuce haƙuri, da abin da bai kai haƙuri ba, da daidai da haƙuri, da amfanin haƙuri, da inda bai kamata a yi haƙuri ba, da inda ya kamata a yi haƙuri, da kuma inda haƙurin ma laifi ne, akwai inda rashin yin sa laifi ne, akwai inda yin sa ma laifi ne. To sai ka ɗauko kashe-kashen haƙurin da fa'idarsa, da abin da bai kamata kai haƙuri ba, da inda ya kamata kai haƙuri, da kuma matakan haƙuri, kamar da Ibn Qayyim a cikin Uddatus Sabirin ya bayani. Sai ka ce kuma za mu magana akan at-taqwa, tsoron Allah a cikin Al-Qur'ani. Sai ka ɗebo ayoyin nan sama da 300 wanda suka yi magana akan taqwa, kai tahlilin su, kai bayanin su, kai bayani akan kashe-kashen taqwa, da amfanin taqwa, da fassarar taqwa, da alherin taqwa, da abin da taqwa za ta yi. Sai ka ce kai Fir'auna fil Qur'an. Sai za mu magana akan Fir'auna. Sai ka tattaro dukkan ayoyi da inda sunayen Fir'auna ya zo 74 a cikin Al-Qur'ani. Sai kai bayani akan shin ma waye shaksiyar Fir'auna, me hatsarin Fir'auna, me yasa aka kawo Fir'auna da yawacin Al-Qur'ani, me aqidar Fir'auna, me manufar Fir'auna, me tunanin Fir'auna, ya yi gudanar da mulki, ya aka yi ja hankalin mutane har ya fada su a ruwa suka halaka baki daya, ya aka yi fada da Annabi Musa. To sai ka ga shaksiya, sai kuma ka ce za mu magana akan shedan, yadda Allah ya maganar shedan, da hanyoyin da shedan ke halakar da mutum, da yadda aka shedan yi wa Annabi Adam, ko yi wa Allah tawaye sujjada ga Annabi Adam, har aka sako duniya aka yi ta kaza da shi. Wannan shi ake kira at-tafsir al-mawdu'i. Wani ya yi shaidu muzallaji 60 ko bai gama ba. So tafsirin ka ɗauko ba za ka komai a jere ba, sai dai a fara da alif, da abin da yake da alif, ko sunan mutum ne ko wata kalma ce to ita za a dauka a kwalkwale ta a cikin alqur'ani a kawo inda take haka za a ci tafiya dalla dalla so da kan ka tashi wannan ba za ka ga an fara daga suratul fatiha an kare zuwa suratul nas ba domin ba wannan manufar ake so ba so ake dauki abubuwa daya bayan daya kowanne ka san shi har karshe yadda ka gama da wannan ka shiga wani kuma abin sabo shikenan ka wuce wannan gurin to wannan shi ma nau'i ne na wato ainihin tafsiri to kamar da muka shina bayan tafsiri akwai tarjuma lagun kafin a faɗi ma'anonin alqur'ani ake ganin kokari misali a fassaro shi zuwa yaran da ake ji wannan shi ake kira at-ta'biru anil kalam bi lughatin ukhra shine tarjuma fassara wani yare zuwa wani yare ita ma fassara din akwai harfiya akwai ma'anawiya tafsiriya fassara harfiya kamar kace alhamdu dukkan yabo abin da yasa kalmar dukkan ta shigo saboda aldin nan in kace yabo kawai to aldin ba ta shiga cikin fassara ba saboda aldin nan lissi giraqil jins alhamdu ne to sai kace dukkan yabo amma in kace yabo to ka cire al a cikin tarjumar taka in kace alhamdu yabo sai dai kace dukkan yabo saboda aldin nan shine dukka alhamdu kuma yabo sai kace dukkan yabo lillahi ya tabbata ga Allah ba za ka ce ga Allah ba sai ka ce ya tabbata saboda akwai wani abu tsakanin alhamdu din da lillahi ma'ana alhamdu istaqarra ko alhamdu ka'inun lillahi rabbil alamina mahallicin talikai in ka fassara Allahu da mahallici to ka bashi daga cikin ma'anoni guda uku da ake ba kalmar rabbu shine alkhaliqu almaliku almudabbir in kace mai gudanar da halitta yayi mai renon halitta yayi mamallakin halitta yayi makajin halitta yayi kalmar rabbu alalamina duk abin da ba Allah ba sai kace ma'anicin kowa da komai yana cikin halittar Allah da ka babu abu sai biyu khaliq wa makhluq mai halitta da abin da aka halitta mai halitta shine Allah duk abin da ba Allah ba to sunan sa halitta kowaye ko menene halitta ne to wannan shine abin da manhajin mu muka yi bayani cewa zai dinga tafiya kai wasu lokutan wasu ayoyi kamar misali ayoyin da suka yi magana kan hukunce-hukunce wadannan ayoyin ba fiye yin sauri a kansu ba dalili hukunce-hukuncen na ana bukata a san su domin da makasudin saukar da alkur'ani domin a fahimci waɗannan hukunce-hukunce kuma malamai sun ce sakonnin da Qur'ani ke ɗauke da su guda tara ne sakonnin da Qur'ani ke ɗauke da su guda tara ne waɗannan sakonni guda tara su ne halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nazirun qissatun izatun mathal halalun haram duk da aka zo ana magana akan halacci ko haramci to dole a yi wa mutane bayani dalla dalla su gane wannan abin haram ne ga kuma dalilin haramcinsa ga yadda za a kauce masa ga kuma abin da Allah ya sa a bakacin wannan in an bacci ga wanda za a yi na halal din halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nazirun qissatun izatun masal shine wanda yake cewa ala innamal qur'anu tis'atu ahrufin sa'unbika hafi baiti shi'rin bila khajal halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nazirun qissatun izatun masal sai ka wani ka zo dole ka wuce da sauri wani kuma sai ka tsaya kai bayani dalla dalla shi sa za ka ga tafsirin mu na shekarar da ta wuce ba a yi sauri ba saboda mafi yawa gurin auratayya ne da saki da idda da kome da takaba da haƙoƙin miji akan mata da haƙoƙin mata akan miji da yadda za a daura aure in an rabu me yake haƙin miji akan mata me haƙin yaron da aka rabu in an rabu da ciki me haƙin cikin in an rabu da goyo me haƙin goyon in an rabu da ƴaƴa me haƙin ƴaƴan sanin wannan zai taimaka ba za ka dinga gaggawan sakin mace mai ciki ba don ka san za ka ballo kanka ruwa in ka sake mace da ciki to sai ka ci gaba da daukan cikin nan in ciyarwa ce ta sa za ka sake ta ko wahalar ciyarwa ce sai ka ji ciyarwar da za ka yi mata bayan ka sake ta yafi yawa akan tana matarka domin wannan jinga za a yi wancan ku sai abin da ka kawo ka hada da hakuri ta karba yanzu ku tunda ko rabu sai an tsaya an yi lissafi nawa ce shinkafa nawa ce nawa dala take yanzu a haka za a yi maka lissafi yana ka in kuma ta haihu sai kuma a zo a yi maganar shayarwa wata nawa za ta shayar da danka kuma sannan nawa za ka biya malamai sun ce a dubo bakin yaran idan mai tsukakken baki ne ya fi shan nono da yawa saboda haka sai an yi lissafi dubu nawa za ka dinga biyanta ta shayar maka da danka zuwa wata nawa sannan kuma in an yaye shi za kuma a zo a yi maganar bayan yaye me za a yi masa har zuwa shekara 7 ka ci gaba da daukar nauyi in mace ce ma ga nauye-nauyenta in namiji ne ga nauye-nauyensa a hannunka zai zauna ko a hannunta zai zauna akwai sharuɗan da zai sa ɗa ya zauna a hannunka akwai sharuɗin da zai sa ya koma hannun babarsa dan da babansa da babarsa duk mahaifa ne kuma duk suna da haƙƙi akan yaro amma in ana tare to uba yana da haƙƙi uwa tana da haƙƙi ba matsala in ɗaya ya mutu to ɗayan ya rage sai ɗan ya ɗauka kawai ka mutu sai matar ta ɗauka ta mutu sai ka ɗauka to amma kun rabu ne za ta yi gabas za ka yi yamma to wa zai tafi da ɗa a cikinku ita za ta tafi da ɗa ko ka za ka tafi da ɗa duk wanda zai tafi da ɗan akwai sharɗin da aka sa masa in ita za ta tafi da shi sai an duba to me yasa kuka rabun ma idan misali rashin tarbiya ne da rashin lokaci kaga ai ko ba za a yi tarbiya ba sai da tarbiyar ba za a yi tarbiya ba sai da lokaci ko kuma abin da yasa ita ta rabu da kai saboda ba ka da mutunci ne ba ka da kirki ba ka da tarbiya to kaga ta baka da nan baka da sai ka koya masa irin wannan abun yanzu wanda matarsa ta rabu da shi akan baya sallah ko yana neman mata ko ba shi da lokaci ko ya ki zama ko yana gudu ya za a ba shi da ko kuma ka saki mace akan ba ta da tarbiya ba ta da lokaci ka ba ta da ba ma rashin tarbiya sa ka sake ta sai ka kara mata talala ta wani fa'idu shay'in la yu'ti sai an duba maslahan yaron za a duba ba maslahan iyayen ba a ina zai zama mutumin kirki Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin abin da ya kawo cewa wani alkali an kawo masa kara an yi rigima tsakanin miji da mata sai alkalin ya aje yaron a tsakiya yace yaro ya taɓa faruwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama uwa ta koma nan uba ya koma nan Annabi alaihi salatu wasallam ya aje yaro a tsakiya yace wannan babanka ne wannan babanka ne zabi wanda kake so ka bi ba yaro sai zabi uwarsa ba ne la uwa sai ta to kama hannu ki tafi da shi amma da addini kuma ya raba ya zama uban ya ki karɓar musulunci uwar ta karɓi musulunci sai suka yi suna rigima akan dan in ya tashi a wajen uban zai tashi ne in ya tashi a wajen uwa zai tashi ne musulmi sai aka aje yaron a tsakiya sai Annabi alayhi salatu wasallam yace ga babanka ga babarka sai yaro yayi wajen arna sai Annabi ce Allahumma hadihi Allah ka shiryar da shi ko yaro sai ya kwana sai ya koma wajen musulman kaga nan addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam nan take ta nan take Allah ya karba kuma nan take canza tunanin yaron ya koma wajen inda zai taso a musulunci to kuma wannan rashin tarbiya ce ita kuma ta faru da aka zo da yaron gaban alkali ga babanka ga babarka sun rabu za ta je ta yi aure shi ma zai je ya aure yaro wa kake so ka bi sai ce babansa har alkali zai rubuta sai wani malami ya daga mai ce ka daɗe ina da tambaya a tambayi yaron nan tukunna dan a ka'ida ya kamata a ce uwarsa ya bi a tambaye shi dalilin da yasa ya zabi uba tunda uban ai wata zai ba sai alkali ce ma yaro kai yaro ya ga babarka ka zabi ka bi babanka sai ce eh shi babana yana bari na in yi wasa yana bari na in yi abinda na ga dama ita ko wannan asuba na yi za ta tashe ni sai na yi sallah ta kai ni makaranta ta ja kunne na ta rankwashe ni sai na yi karatu sai alkali ce to an fasa zuwa wajen uban wajen babar zaka to shi kaga yaro a nan tunda yana karami bai san takura masa da ake yi sallah takura masa ya je makaranta ai baya jin daɗi zaka ba zai zaɓi inda ya san ana takura masa yana yaro ba mutukar takura wata addini ce ya bi sanda za a yi masa gata a yi masa shagwaba a sake shi abinda ya ga dama sai ya girma ya sangwame ya sangwabe ya lalace ya taɓarɓare sai kuma a zo ana tafi wajen ubanka shi ma ya tafi wajen uwarka kaga an rasa mai shi saboda ya lalace so da haka sai yace to maslahar yaro ake duba to kun ga irin waɗannan matsaloli da irin waɗannan ba guri ne na sauri ba guri ne da za a duba maslaha domin a yanke so da haka muna yau kawai zamu gabatar da tarjiha abin nan ne a muqaddima ne da fatan cewa Allah ta'ala ya dada mu wannan shekara da alkhairi Allah kuma ya sa duk abin da Allah ya kunsa a watan Ramadana na alkhairi da rahama da jin kai Allah ya sa da rabon mu a ciki Allah kuma akwai mun tsallake Allah yawa mata alarama amaliyar na manta alarama ita ma Allah ya mata rasuwa to Allah ya ji kanta alarama Allah ya sa ta huta Allah ya sa aljanna mako mata sai ka dan huce kuma sai mu nemi wata alarami a nan sai mu inda ai ba fasa za a yi ba ko in ka dan huce yanzu da dan dumi in ka saba da mace kuka dade kuka dau shekaru in tara su sai ka ji zafi a ranka da yawa na ba da kissa a karatun mu na muwadda imalikin wani bawan Allah malami ne mai tsoron Allah mai ibada yana da mace da suka shaku ka san kuka fahimci juna da mace kuka fahimci juna kuka yi doguwar tafiya aka shaku to ɗaya daga cikin ku in ya rasu ɗayan sai ya huce a hankali sai da aka malam sai ya ce ya daina karantarwa yace almajirai ko a dawo Allah sai ya dauki littafin sai ya tafi an daina karatu saboda malam ya ji zafin ya akai kawai shi za a dau matarsa yama kulle gidansa yace masu fatawa ma su daina zuwa dalibai suka zama suka gaji da jiran malam ya ki fitowa suka tafi su sai wata mata ta samu labari wani malami yayi fushi saboda matarsa ta rasu ya daina karantarwa tace duk sai na yi masa tambaya to zo ta zauna a kofar gidan aka kwankwasa aka rama kalla kowa ya tafi amma ga wata mata ta nace ita wallahi sai ta ganka kuma ta ce ba inda za ta sai ta ganka daidai ya ji ta matsa sai ya ce to ta shigo ya ce malam tambaya ce ɗaya ni ta dame ni kuma ba mai bani amsar nan sai kai aka rama kalla ni makota na je na aro sarka ta gwal na yi ado da ita na yi kwalliya da ita to bayan na gama kwalliya sai mutane suka ce in dawo musu da sarkar su kana ga ya kamata in mayar musu ko kuma in ci gaba da riƙewa sai ce ba aro kika ce an baki ba ta ce eh kuma kin yi amfani da ita tace eh ai sai ki mayar ki godiya tace yanzu malam na fa saba da sarkan nan ta yi min kyau ina jin dadin zama da sarkan nan a wuyana amma duk da haka mayar ice kwarai ki mayar musu ki godiya tace to aka rama kalla kai ma da Allah ya baka mata kuka dade kuna zaune yanzu da Allah ya karba abin sa bai kamata kai ma ka wa Allah sai malam yace gaskiya ne ka san kana karantarwa amma sai Allah ya sa albarka a cikin wata kalma ta dalibi sai ta amfani malami wata ran masu tambayar ma karantar da malamin suke in kana da hankali kowa ma zaka iya daukar ilimi daga gurin sa gurgurdan abinda Allah ya bashi na fasaha da basira kaga wannan mata ta zo da fatawa amma ta taimaki malam malam ya gane ashe in an baka aran abu kai amfani da shi aka zo karba ka ba su abin su kai musu godiya to kai ba abin da ya faru gare ka aka rama kalla wannan mata da Allah ya karba inna lillahi guda ma na Allah ne mallaka Allah ne kuma mun tashi komawa gare shi muke koma saboda haka wannan shine Allah rama muna maka ta'aziyya malam na saba fitar da zakka shanu na malam na saba fitar da zakkar shanu na a duk shekara a daidai wannan lokaci yanzu a banan nan guda 29 ne suka rage sai dai akwai masu ciki ko zan iya fitarwa a hakan a'a saniya ba ta isa zakka sai ta kai 30 masu cikin nan ko sun kai 50 ai basu zo duniya ba basu zo duniya ba ko da rai ko ba rai ba so da za a haife ta yau kafin shekara ta cika ana haihuwarta suka zama 30 to sai ka fitar da wata shari'a tace amma suna ciki ko dukkanin su masu ciki ne tunda har shekara ta zo ba wacce ta haihu ba za a yi hukunci da dan ciki wajen fitar da zakka ba sai an haife shi tukunna amma an haife ta ta cika 30 da haihuwar to wannan sai a fitar da zakka amma abin da ke ciki ai gaibu ne da riga ya zo duniya an ga mai rai ne ko mara rai bane cikakke ne ko ba cikakke bane da haka ba za a gina lissafi akai ba sai dan kai niyyar yin sadaka don ka samu lada ba dan wajibi ba wannan kana iya fitarwa amma an ta wajibi ce shari'a ta iyakance ta da kwaya 30 daga kansa za a fitar da guda daya an faɗi shekarunta kai kuma taka bata kai haka ba malam ina da kaya a shago kuma akwai kuɗi a hannuna in zan cire zakka yaya zan yi zan hada ne eh zaka hada lissafin kayan shagon zakai sai ka lissafa kuɗin da ke hannunka misali kayan shagon nan zai 5,000,000 ko kudin hannuna zai yi miliyan 5 in na haɗa miliyan nawa kenan miliyan 10 kowace miliyan sai in fitar da 225 225 sau 10 nawa kenan 250 mai miliyan 10 zakkarsa 250 mai miliyan 40 zakkarsa miliyan 1 mai miliyan 100 zakkarsa miliyan 2.5 saboda 1 bisa 40 ake wato ainihin wato fitarwa sai dai suka yi tambaya su ce to zan fitar ne akan yadda nake siyowa ko akan yadda nake siyowa sai mu ce akan farashin yau yau nawa ake sai da abin in an shiga kasuwa akan wannan farashin zaka lissafa kayan naka abinda da mai siye ya zo haka zai dauka ya baka to shine ake kira farashin yau sawun abin nan tashi yau daga sanda ka siya ko faduwa yau daga sanda ka siya farashin yau zaka yi amfani da shi ba tare da la'akari da tashin sa ko faduwar sa ba yadda ake siyowa yau a kasuwa akan haka zaka gina lissafin wannan kadara taka sai ka hada da wannan kuɗi sai ka fitar da haƙin Allah fitar da haƙin Allah a zahiri kamar ka bada 1 bisa 40 ne ka rike 39 amma wannan ɗayan da ka bayar albarkar da zai jawo wa 39 nan wato ba kaɗan ba ce masu fitar da zakka sun fi arziki akan wanda ba sa fitarwa saboda kake fitar da zakka wannan musifar rashin fitar da zakkar sai ta lalata wannan dukiyar taka to wannan ma yana cikin dalilin da yasa kuka gaban iso da wuri ba saboda bayanin da muka yi tayi akan falalaciyarwa yayi tasiri ya yadu a fadin ko ina jama'a suna ta kokari su ga sun yi ciyarwa kuma daga ci gwamnatin jihar Kano ta fitar da santoci da za a dinga dafa abinci kullun buhunhuna tireloni sannan kuma za a dinga raba danye kuma sai ya zama akwai Dangote Foundation su ma sun saka ma cikin ciyarwa da za su yi da raba abinci na mutum ko za a raba mutum 100,000 buhun shinkafa to sai aka dora mana mu yi tarjaman ko kuma mu nemo waɗannan mutane 100,000 da za a kai musu buhun shinkafa shi yasa muka yi amfani da hukumar mu ta hizba muka bi gida-gida house to house kowane gida sunan mai gidan lambar mai gidan lambar wayarsa local government ɗinsa sai da muka tara mutane 50,000 kowanne muna da sunan sai zaka a cikin wayata kuma muka ba su kati duka mutum 50,000 din nan cewa abincin yana nan yanzu nasa duk an kai sai da aka gama kai abincin nan duka local government ɗin na 44 a riga an sauke abinci ran Laraba za a fara rabawa so kawai za a kira ka a waya ne ka zo da katin an ga sunanka shikenan sai a baka abincinka sai ka ɗauka ka tafi yadda ko da yaushe aka kira sunanka za a san me aka baka za a san me ka karɓa sannan kuma akwai center da za a dinga dafa abinci na mutum 10,000 kullum 10,000 kullum za a dafa abincin da zai isa mutum 10,000 kuma abinci mai daɗi kamfanin nukan da suke yin abinci hotel da manyan masu kitchen aka bawa mu kuma sai aka ɗora mana nauyin mu kula da test na abincin wato quantity da quality da time yaushe aka gama abincin nan guda nawa aka yi mai ɗanɗanan sa a baki to shi da muka baza ƴan hizban mu 10,000 su so, duk inda ake santocin abincin nan su je su ga mana yaushe kamfanin nukan nan suke ka abincin nan ya aka yajejeniya da su ɗanɗana su rubuta mana abincin nan yayi daɗi abincin nan in 100 aka ce akai an kai 100 inda aka ce akai 1,000 an kai 1,000 inda aka ce akai 50 an kai 50 din kowanne suna rubutawa da wannan ne za a yi amfani wajen biyan kamfanin nuka idan ba sa kai adadin da aka ce ko ba sa kaiwa akan lokacin da aka ce domin abinci in ka gama shi da wuri zai huce in baka gama shi da wuri ba ko ba za a sha ruwa da shi ba to shi ma sai ka saita lokacin da za a gama abincin daidai lokacin da dab da shan ruwa yana hannun jama'a in ka gama da azhar kafin nan ya huce wani ma ya lalace in ko baka gama ba haka kira sallah ya huce lokacinsa saboda sai an yi dukka da lokacin da inda za a kakkai da motocin kamfanin nuka ana hada su da ƴan hizba domin a tabbata ana saukewa daka abinda gwamnatin jihar Kano ta yi da abinda Dangote Foundation ya yi da sauran kuma mu ma muna da namu Salsabil Foundation an raba abinci danye an raba dafaffe a jihohi kusan guda 8 ko 9 ko 10 ma waɗanda aka yi wannan akwai kuma ɗaiɗaiku da suka shirya abinci na gidajen marayu wani ma yace min shi yana so zai wani ba unguwarsu yana son ya ɗauki nauyin gida 50 yace mu zauna da mata mu yi masa lissafi mu ba shi a unguwarsu yana son ya ɗauki nauyin gida 50 wannan gidaje guda 50 yana so koda mutum bai je kasuwa ba a kwana 30 din nan kullun zai ci abinci da nama da kudin jefani yace malam wannan lissafin a yi shi tsakatsaki irin wanda talaka zai samu zo muka lissafa mutum mai mace biyu da yaya biyar ko mai mace daya da yaya bakwai muka lissafi da mata 10,000 za ta ishe shi kullun ayal wace 10,000 sai muka sa matakin farko 10,000 sai da kan aka bashi 300,000 zai ishe shi kullun 10,000 har ramadana ya wuce sai ce to a ware waɗannan din ya babbasu 300,000 sannan mataki na biyu waɗanda 800,000 zai ishe su matarsa ɗaya da yaya biyu shi kuma aka kirga shi akan wato 800,000 shi ma aka ware ɗan 800,000 sau 30 sannan na ƙasa kuma shine 600,000 abincin 400,000 cefanan 200,000 irin mai mace ɗaya din nan da ɗan jariri a goye da shi dama ba a sa marasa aure ba saboda waɗannan sa ci akan titi gida aka ce gida kaga kuma baka da mata baka da gida ba shago shago ba gida gida aka rama Allah kaga duk wanda yake kwana a shago ana taimakon sa ana bashi kunu ba mu sa shi a lissafi ba wato da yaje unguwar tasu yayi musu wannan abin in kaga farin cikin da mutanen unguwar suka dinga da addu'a da suka dinga masa abin ba a cewa komai sannan na bada wata shawara ga waɗanda suke kashe miliyan 35 su tafi daru tauhid su je su goman karshe na ramadana a miliyan 35 kudin hotel da kudin visa da kudin sahur da sauransu na ba su shawara wannan miliyan 35 in ka ba wa mutum 35 kowa miliyan 1 ka faranta masa ya fi ka je kai umarar in kuma kana son ka raba su su kai 70 sai ka ba su 500,000 in kana son ba su ninki 70 din su koma 150 ka ba su 250,000 in kuma kana son ba su karu ko 100,000 ka raba mutane ko 100,000 ka raba mutane za ka raba kusan mutum nawa duk miliyan 1 za ta ceto mutum 10 to 10 sau 35
300,000
to fa kwana 10 kadai kenan a daru tauhid a wannan ma wanda na gama lissafin Abuja sai wani ya ce min ai malam wannan lissafin da kai ma kafin a ƙara ne yanzu ai yafi haka kuma rigirgi yake wata kila ma ka rasa gurin to muka ce in iya kudinka kenan to gaskiya ka ciyar da masu jin yunwa a wannan halin ya fi ka tafi kai wannan Umar da kai kadai zaka amfana da ita sai daru tauhid ya ci mai ma kudi dan ku kana da halin da zaka yi biyu dama kana da kudi mai yawa kai ciyarwa to kuma muna lalai ka tafi kai umara don zaka samu lada kamar kai hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba haka ba ceto masu jin yunwa a daidai wannan lokaci da ake halin kunci da takura da tsanani wallahi ka juya kudin ka fasa zuwa umaran ka taimaka al'ummanka da makotanka da yan uwanka da danginka sai ka fi jin dadi a zuciyarka farin cikin da ka saka wa mutane sururu turkhiluhu ala muslim aw tadfa'u anhu ju'an aw taqdilahu daynan aw takshifa anhu kurbatan annabi alayhi salatu wassalam yace wannan shine aikin da Allah ya fi so mutumin da Allah ya fi so khairun nas manyan fa'un nas so akwai sako daga his excellency Alhaji Adamu Goje haka yake tako a dan juma Alhaji dan juma Goje ya aiko 500,000 ya ce a saka a cikin asusun marayu to wakilin sa ya kira ni kuma har sun tura ma kudin so muna godiya ga his excellency Alhaji dan juma Goje Allah ya ji kan matarsa Hajiya Fatima Goje Hajiyar Goje ko Hajiyar Goje wannan bayan Allah ita ma tana cikin waɗanda suka taba mu gudunmawa a wasu lokuta daban-daban musamman a gidan marayu shi ma ya taba zuwa gidan marayu yace duk a canza musu gado a canza musu katifa a canza musu ina jin har da bargo ma ko har da bargo yace duk a canza musu bargo irin wannan aikin shi yake janyewa mutum wata musifa yadda musifa ta yawa a ƙasar nan ka zo ka samu mai rauni ka taimake shi yayi dariya da yana kuka ya koma dariya kai ma wani bala'in ya taho sai Allah ya tare mashi to kaji kwanan nan ma ya kawo kayan abinci da kwamfutoci gidan marayu sannan kuma yanzu gashi ya karo kuɗi kuma 500,000 ya ce a kara musu su ci abinci to muna godiya muna fata kowa ma ya koyi da irin wannan aikin domin abu ne da ya kamata a faɗa a yayata kuma a wa mutumin da ya addu'a domin a zango ya goye su masu muna maraba da honorable dattawa alikumu dattawa alikumu da tawagarsa sun samu halarta to honorable muna godiya Allah ya saka ma da alheri Allah kuma ya saka dukkan waɗanda suke bada gudunmawa domin tallafawa sababbin musulunta da marayu da masu karamin karfi wannan hanya ce ta samun aljanna muna roƙon Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya kawo mana da fitintunu na zahiri da na batini wani yace su za su shiga jarabawa Allah ya ba su nasara wani yace ya saro kaya sun bata Allah ya sa a gane a gansu ko Allah ya bayyana su akwai masu bukatu daban-daban marasa lafiya da suke roƙon a rauka musu addu'a Allah ya biya ya ba su lafiya da masu karatu da masu jaraba da masu iyaiya da masu neman haihuwa da masu neman aure da masu neman aiki dukkan ku gabaki daya da kowa bukatar su ta alheri muna roƙon Allah ya biya masa Allah ya shiga lamarin mu Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana